sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin 6 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi. Yayin da duniyar gizo kuma ta internet za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan hantsin. To ku bayan kun gama jin labarai, za ku ji kira da aka yi wa ƴan jarida da su faɗaɗa bincike da suke yi akan rahotanni da suka shafi batun zaman lafiya musamman ma tsakanin manoma da makiyaya. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad, sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar. Muna dauki da sakonni da kuka aika muna, amma duk sai kun gaba jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran duniya. A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a dauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv, matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a kasashen Larabawa. A wani bangare na shirin bada wannan sanarwar, jiya Talata shugaba Trump ya kira wasu shugabannin gabas ta tsakiya guda biyar ta wayar tarho, inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke. Cikin wata sanarwa ta fadar White House, an bayyana shugabannin biyar da suka da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falastina Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdullah da kuma shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi da kuma sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz.
Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kauci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Weiss, ya faɗa wa wani shirin da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na muryar Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi a jiya Talata. Yana sa ran ‘yan tawayen, wato shugaban ‘yan tawayen Rick Marshall, wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015. Wasu ya ce da zarar an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba, za a gudanar da babban taro na samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa. Da yake magana da muryar Amurka, Wasu ya ce babban burin taron shine ya zamanto an haɗa kai, kuma zai haɗa duk masu ruwa da tsaki a ciki. Manyan jami'an gwamnati ciki har da ministan labarai na ƙasar Sudan ta Kudu Michael Makwe ya sun sha faɗin cewa bai kamata mashar ya harace taron farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 ɗin ba. Suna ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilai na jam'iyyar mashar ta SPLM ya kamata ya wakilce shi a wannan taron. Da aka tambaye shi mashar zai je taron da za a gudanar a birnin Addis Ababa, sai Weiss ya nuna shakka.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da muryar Amurka a matsayin 'yan liƙen asiri, yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha. Haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu masu alaƙa da su har bakwai, bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa su ma za ta shafe su. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran Amurka cikin wannan rukuni na nufin dole ne su bi tsarin dokar shekara ta 2012 da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi. Duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar Rasha an buƙace su da su bayyana cewa su 'yan leƙe na asiri ne. An kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe kuɗaɗen nasu da kuma su waye ma suke shugabantar su. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa wannan mataki da suka ɗauka bai ba mai kyau ba ne. Ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan da iya haifar da cin zarafin ƴan jarida Amurkawa.
A wani labarin kuma jiya Talata ne kwamitin gasar wasannin Olympic na ƙasa da ƙasa IOC a takaice ya haramta wa ƙasar Russia shiga gasar wasanni da za a yi na lokacin dari a birnin Pyongyang ta ƙasar Korea ta Kudu. Amma kuma an ce ƴan wasan Russia za su iya shiga gasar a matsayin ƴan wasa daga ƙasar Russia. An dade a jiran kwamitin IOC ya yanke wa yanke shawara na hukunta ƙasar Russia akan baiwa ƴan wasan ƙasar haramtattun ƙwayoyi na ƙara kuzari a lokacin gasar Olympic ta shekarar 2014 a birnin Sochi. Kan ƙarin hukunci na haramtawa ƙasar Russia shiga wasannin Olympic na shekarar 2018, kwamitin IOC ya ci taron kwamitin gasar Olympic ɗin na Russia $15 million da kuma dakatar da shugabanta Alexander Zhukov a matsayin mamba na kwamitin IOC. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, an shirya wa ƴan jarida taron bita a jihar Plateau inda aka gargaɗe su da su kaucewa buga labarai da za su iya kawo wa zaman lafiyar al'umma cikas. Daga jihar Plateau ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai fafutukar wanzar da zaman lafiya wato Search for Common Ground ta horar da wakilan kafafen yaɗa labarai kan ƙara faɗaɗa rahotanninsu wajen inganta zamantakewar al'umma musamman tsakanin makiyaya da manoma. Matsalar makiyaya da manoma a wannan ƙarni ya tsallaka daga batun ɓarnata amfanin gona da tare burtaloli ya koma na kashe-kashe da ɓarnata dukiya wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa inda ya janyo ƙarancin cimaka, talauci, ɗimauta da ya sanya dubban mutane ke zama 'yan gudun hijira a ƙasar da suka mallaka.
Sunana Sani Ibnu Salihu. Taron ƙarawa juna sani kamar irin wannan alheri ne ga 'yan jarida. To an tunatar da mu yadda kowa mutum yake dai a matsayinsa na dan adam ya kamata koda me ya zamo a yanzu to wannan dan adam takattasa tana nan bai kamata inda baya so a cutar da ƴan adam takarsa shi ma cuci ƴan adam takan wani ba.
Sunana Malama Odinga Adiu. A cikin wannan taron an koya mana bai kamata ƴan jarida mu dauki bangare ba, ya kamata mu ji tsakanin manomi da makiyayi abin da ya faru sa'ilin nan za mu iya mu bada rahoto wanda ya kamata wanda a kashe duka biyu da manomi da makiyayi za su tafi gida kowa da kwanciyar rai.
Sunana Yusuf Ibrahim Kudan. To alhamdulillah wannan taro babu shakka ya kasance mai muhimmancin gaskiya gare ni idan aka la'akari da irin abubuwan da ke addaban mutane a halin yanzu musamman rigimu da ake samu tsakanin wato Fulani makiyaya da kuma manoma wanda shi wannan wato horo kusan za a iya cewa shine mai da hankali akai. Dama shi har kullun dan jarida ne shine wanda za a iya cewa yake da dama da yake da wata kafa wacce in yi magana za ta yi nisa. To in aka ce an hada kaman ƴan jarida 10 ko 20 ko 30 to in Allah ya so ya yarda bayanin da za su yi zai kai ga ainihin mutane ɗaruruwa. To babu shakka wannan zan iya cewa zai taimaka sosai.
Wasu ƴan jarida kenan ke tsokaci kan horon da suka samu da zai daidaita alƙiblar yadda suke yaɗa labarai don samar da zaman lafiya. Jami'in da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Search for Common Ground a Nigeria, Sani Suleiman, ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmawa wanda za su bayar wajen inganta zamantakewar al'umma.
Mun lura a cikin bincike da ayyuka daban-daban da muke gudanarwa tare da wakilai na manoma da makiyaya cewa ɗaya daga cikin babbar matsala shine rashin samar da yanayi wanda muryoyin makiyaya da kuma su manoma zai fayyace ma al'umma hakikanin halin da ake ciki. Banda rikice-rikice hanyoyi da na zamantakewa wanda a tarihi suke da shi tsakaninsu da kuma kokari da ake yi na neman hanyoyin warware wannan matsala. 'Yan jarida suna da rawar da za su taka domin aikinsu yana da matukar muhimmanci wurin samar da bayanai ma al'umma. Akwai bukatar a ƙara ƙaimi wurin ƙarfafa masu aikin jarida domin su ƙara azama gurin samar da bayanai wanda zai taimaka gurin samar da sasantawa da kuma neman hanya na warware wannan rikici ba tare da amfani da ƙarfi da kashe-kashe da kone-kone ba.
Taron da ya tattaro kan 'yan jarida ne daga jihohin Nasarawa, Kaduna, Plateau da babban birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai a shakata da wannan wakan da ke bisa inji.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kanshi ba tafiya ba
da waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 kenan da minti 12. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami a karamar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi, wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alkali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna, muna magana ne kan ƙorafin da mutanen na Zirami suka yi cewa shi wannan alkali yana ci musu zarafi, har ma a garin ana kiransa da sunan alkali Remand. A saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi, wato Riman kenan da Turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alƙalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffin ba har izuwa lokacin, sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin Sa'adu Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu, inda ya ikirarin cewar sun rubuta amsa, to sai dai kuma amsar ce har yanzu tana cikin ofishinsu, a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba, shi yasa ba a ji amsar ba. A ƙarshen hirarmu da Malam Damina, wanda aka ji a makon jiya, na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu, da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa, wato magatakardan, da alkali Sani Musa na kotun Zirami da kuma wani ɗan sarkin Zirami mai suna Alhaji Mustapha. Ga Damina.
To kai yanzu me kake so ka ga ya faru akan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta Jirani?
Shi alkali in an fudda shi ma, ni dai ban isa fudda shi ba, amma in an fudda shi ma a Jirani daidai ne, in an fudda shi ma yawwa duk abinda aka masa ni dai ban isa masa komi ba, amma ni mai iya kokawa ne inda akwai gaba da shi ma, yawwa to ni in an fudda shi daga Jirani ma bazan, in za a fudda shi bazan ce a'a ba, in an bar shi ma ba a cikin so na ba, bayin adalci ba haka, tunda na kai kuka na bai share min ba, na ba da 4,000 akan za a tura ya Uruman, an sa shi a mota hakimi yayi waya aka dawo da shi ba a kai shi Uruman din ba, wato kai ne ka biya kudin ruman din
ni ne na biya kudin ruman din ni ne na biya kudin ruman din
naira 4000
damina azrami kenan wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine gagarau dan Musa Zirami wanda lokacin da wakilin mu yayi tattaki zuwa Ziramin a wancan karo ba a bari ya zo yayi magana ba sai aka turo wani kanin sa
assalamu alaikum ine gagarau dan Musa sama da shekara 55 kakanmu ya rasu ana jira iyayen mu suka tsare a bayan sarkin Zirami ya sa aka kwashi gonan mu muka yakuri da haka a bayan mun yakuri da haka akan itace Usman Alaida mun ya zo dauka nayi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi hakuri
wane ne shi Alhaji Daman nan da kake magana
Alhaji Daman uban Usman da muka yi shatar baki da shi to shine akan dalili akai na buga a hakimin mu waya na shiga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata so sai ya kashe waya bai mana amfani ba a baya suka rarumo mu na buga waya na he ya kashe he na buga kani na yana gamawa yana gamawa yace to gashi abin da babu yace to ka tafi giya da ka fada DPO naje na fada DPO DPO yanzu zai biyo hanya sarkin Zirami sai ya dauka yace a ƙarya ne ai sun kawo a kotu mu muna jira zai zo ya bi mana kado yace a hakimi aka kace sun kawo kotu sai na buga masa waya
su wane ne suka kawo kotu
su Alhaji Damana Usman Alhaji Damana shi ya kai kotu ni mu kuma hakimin mu ya kiya bi bayan mu ai dole mu tafi gure da za a shete mu an kawo mana farmaki ha gida to dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo nace ranka dade ba haka bane ni fa ka kai yanzu muna jiran zuwan ka zo ka shete mu hakimin mu ya ki ya ce to kuma hakimin ya yi haka to shikenan eh aka kawo mana takarda muka je kotu da mata na da matan kani na da mata na biyu ako na biyu ko abinci ma ba dafa ba aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwake musu to tafi ni aka tura ni ruman an rubuta akan cewa wata
aka tura ka ruman akan me
akan wannan cacan bakin
wane ne tura ka ruman din nan
alkali Musa shi da hakimin Zirami su ne suka tura ni ni a gani na
a ganin ka a jikin cikin kotu ko kai kuwa ina ne aka yi wannan
a kotun sa muka yi a cikin kotu ya suka tura ni ruman ani na ne ni daily na suka hana suka ce je na yi wata naje nayi kona daya aka dauko ni na dawo beli na 1800 muka zo muka shiga shari'a aka ci min aka min taron 1015 aka yi roko akan haka aka rage 5000 banda kudin mashin banda yanzu ni bashin na taron ma ban gama biya ba kuma alkali ni miskini ne na nuna musu bara ma nake a lokacin kamar wani babba ya daga ni yanzu na dan huta to saboda haka ni nace to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tunda cutanan da akai akan kama mata na ko nan fa bi bayan akan haka to shine nace Allah ya kawo mafi sauki to Allah ya kawo mafi sauki rannan wannan magana ta kullo a gidan radio ana yin magana to naje akan ina jira a kira ne to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na yaje ni akan bana bazan fadi bazan kare su fa saboda haka suka nemi kani na yaje ya fadi abin da fada nace to ni ban yadda ba ni na hanyar da zan je na yi magana da dan jaridu su ne za su duba hakkin wannan abin da suka ni ni ba zan iya yadda da haka ba to saboda haka yanzu he Allah ya sa kokarin haka kuka kira ni na zo zan fada amma abin da ake fadan kaga a haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an dage shari'a he mun je an gama nasu suka yi watsi da shari'a ma gaba da watsi da takardan wannan
waye tura wannan takarda
takardan DPO inda ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu yayin nasu suka yi watsi da nasu
wato sai sun gama binciken su akan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci akai
yawa to sai suka ki he kotun ya ki he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai dalile da yawa yayin da zan ambata akai to kaji hujjojin to ni dai abun da ya sa kani na shine yaje kamar zai kare su aka ce to na sababu dan jaridu inda kuka aika masu kace su ba damuwan su ni suke so ni miskini ne hakika kuma ni miskini ne kaji ba nace kara 37 ina tare da wannan iyaye na suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonan mu ya watsa mu karbi ni dai gabara na kama a dole haka mu har yanzu ban gama wani biya kudi 1018 banda kudin amma mashi
mawa kuka biya wannan kudin
Alkali Musa ce shi muka biya kudin na taron da na wannan abun da na beli sauna uku ina zuwa register ne dai bana ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga nace a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba register ya ki sauna uku nace akwai abin da zai biyo wa tarafa ku na bada rasu ga kauye sai suka yi forget da ni na ga wani ba a bada rasu ba
akwai wani kudi da kace kun biya ko kudin mashin ko kudin menene
eh akwai kudin mashin abin da muka biya na farko dai mun biya 500 na biyu an ce kudin yanda za a tura ni rumon 2000 ni na biya aljihuna kaga
kudin kai zaka biya kuma a tura ka ja kulle ka
ni na biya ya wuce wai ni na biya 2000 ga kudin mashin 500 ga gidana ya sun mata sun dauko 3000 ko na uku zirga zirgan nan har yau ban biya wa an suka mu ni yanzu wani abubuwa in ina fada ma gaskiya za a tausaya ni damuwa na wannan abu da aka tuce ni shine ni damuwa na rike ni
yanzu kai me kake so kaga an yi kan wannan batun alƙali Sani Musa da kuma kotun nan ta Jirami
eh ni abu da nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda Allah ya sa manya nan magaba da mu suka tashi a kai sai abu da suka gani sune suka gani za su cancanta abu da za a kare mana haƙƙin bin adama na jaba talaka ka yanzu ba abu da iya sai ku manya abu da kuka duba za a yi da mana daidai yanda za a zauna lafiya a zauna a war wannan abun talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye su ni dai nan gaba abin da nake so in Allah ya sa wannan abu ya zauna lafiya ni dai talaka ya ji dadi a kasar ku
Shirin mu na gaba za mu ji zarge-zargen da Sa'adu Muhammad Sambori ya yi mallauya Mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi har ma da zargin da yake ma 'yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen Jirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ce musu zarafi a kasance lafiya
to madalla yanzu kuma ga wasu daga sharhin jaridun kasar Kabaru
Zan fara sharhi da nuna mai da jaridan Cameroon Tribune an da tarwato mana cewar ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Cameroon Joseph Betty Asumo ya kira taron gaggawa na manyan masu fada a bangaren tsaron kasar domin samun mafita na yanda ake yi wa jami'an tsaron kasar kisan dauke daidai a jihohin English guda biyu ba minda da boya sai kuma jaridan Emergence an da ita ma ta kwarmata mana cewar ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Cameroon ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde da cewar yanzu dai za su yaki masu fito na fito da jami'an tsaron su a bangaren ingilishin kasar guda biyu jaridan Nouvelle Expression kuma ta hango mana cewar alaka tsakanin kasar Sin da kasar Jamhuriyar Cameroon yana neman yin tsamari a cikin shekarun nan guda biyu kasancewar sun kwanye duka shekaru suna harkan diplomasiya da kuma harkan kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu sai jaridan Premier an da ita ma babban labarin ta yake nuna mana cewar hukumar consul na kasar Jamhuriyar Cameroon wanda su daga cikin su suna da alaka da masu tayar da kayar baya dan a wannan kasar Jamhuriyar Cameroon wanda yanzu haka ake samun ana shiga da makamai ta hanyar fasakwabri jaridan Anadolu kuma ta ce dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Cameroon yanzu dai suna shirin maida martani ga waɗansu kungiyoyin ƴan ta'adda wanda ke tuwa da kasar tarayyar Najeriya suna hadewa da ƴan awaren kasar Cameroon suna hadewa da ƴan awaren kasar Jamhuriyar Cameroon domin neman a kawo matsala tsakanin kasar Muhammadu Buhari da kasar Musa Biya sai kuma jaridan Loju an da ita ma ta ayyana mana cewar za a yi ruwan bamamai a jihohi ingilishi guda biyu kasancewar irin yanda yanzu haka jami'an tsaron kasar suka yi fishi da rikicin da yake cinyewa a bangaren jaridan Le Message kuma ta kwarmata mana cewar gwamnatin kasar Cameroon za ta kashe kudade azama da miliyar 182 wajen gina hanyoyi ga bangaren karkara domin su ma su samu su dinga fitowa da waɗansu kayayyakin su na noma suna samun kudaden shiga sai jaridan Le Economy an da ita ma babban labarin take nuna cewar gwamnatin kasar ta Cameroon tana buƙatar kamfanin Camtel mallakar gwamnatin kasar da yake kokari na karumata wannan suma kudin kudaden ta a wajen kamfanuka na sadarwa na ƴan kasuwa na NTM da kuma Orange hadda na Nestel har miliyar 13.5 na sefan kudin Kamaru. Jaridan La Sainte kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bawa gwamnatin kasar Sin kwangilan gina sabuwar majalisar dokokin kasar kasancewar gobara ya lakume tsohuwar majalisar a makonni biyu da suka gabata. Zamu kamala shirin jaridan namu ne da jaridan Independent and ita ma ta nuna mana cewar ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Jassir Dette Asomo yanzu dai yace kasar Kamaru za ta yaki ta'addanci gaba da gaba domin kar a kai kasar a baro. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa Jarfi fa Jamhuriyar Niger. Dubun gaisuwa da fatan da sai zuwa gare ku da musulmin duniya a lokacin wannan wata wata mai daraja, wata ce mai alfuma. Cikin ta ne aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam ta domin albarkacin ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ta samu Niger da Najeriya ta kawo mana kwanciyar hankali da wadata. Amin kuma amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan Kalan Labuwa tsarin jifa Jamhuriyar Niger.
Mai magana Sufiyanu Kuma Zangon Daura. Ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban jam'iyyar Ahmed Makarfi akan kalaman da ya yi na cewar su ba za su tsaya da Atiku Abubakar takara ba a jam'iyyar sai dai idan ƴaƴan jam'iyyar PDP su tsaya da shi. To ina so in yi kira ga Ahmed Muhammad Makarfi cewa ya kamata ku tattauna da ƴaƴan jam'iyya a kan lokaci domin sanar da Atiku cewa zai tsaya ko aka san haka. Domin idan ƴaƴan jam'iyyar PDP ba su tsaya da shi ba to tun wuri ya samu damar canza jam'iyya domin neman mulki ne ya maido shi jam'iyyar PDP. Assalamu alaikum. Mai magana Sufiyanu Kuma Zangon Daura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. Hausa kan cewa da rashin tayi akan ba arha. Ina son fanda wannan dama domin bayyana ra'ayina. Ina kira gwamnatin tarayyar Najeriya da don Allah ta yi amfani da kudaden da kasar Switzerland za ta mayar masa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Kanguru jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Hakika yau ina so na yi magana ne a kan komawar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar jam'iyyar PDP. Hakika mu ƴan wannan jam'iyyar ta PDP mun ji daɗi kuma mun karu. Saboda haka ne ma nake kira ga tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Bonkwaso a kan ya dawo jam'iyyar PDP domin mu kwato ƙasarmu daga hannun waɗannan mutane da suka sa mu a halin kunci. Nagode sashen Hausa na wurin Amerika. Tashi lafiya mai magana ne mai Inuwa Abdulmalik Kanguru.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba su tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv. Matakin da ake ganin ka iya haifar da kace na ce a ƙasashen Larabawa. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta Kudu, Ismail Wise, ya faɗa wani shiri da ake yi a kan ƙasar Sudan ta Kudu mai suna In Focus na muryar Amurka a tattaunawa da aka yi da shi jiya Talata cewa yana sa ran shugaban ƴan tawaye Riek Machar, wanda ya kwashe watanni a ɗaurin talala, zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015. Ma'aikatar Shari'a ta ƙasar Rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin Amurka ke ɗaukar ɗawainiyar su, ciki har da muryar Amurka a matsayin ƴan leƙen asiri, yunƙurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a Rasha.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokacin hantsi, sai kuma da al'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin Jim Cook, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.